Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa shekara-shekara Ramadan-Ramadana don gabatar da tafsirin Qur'ani a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijira shekara ta 1445 mun saki haduwa don ci gaba da gabatar tafsiri na watan Ramadan. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Ayyukanmu na daidai muna roƙon Allah ya karɓa. Inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. Iyayenmu da malamanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya rahama zuwa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai akan addininsa, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Idan zan tuna wannan kusan shine shekara ta 9 da muke gabatar da tafsirin Ramadan a wannan masallaci. Wannan shine shekara na 9, kuma idan zan tuna muna cikin suratu Ali Imran ne, sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. To muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin daidai, ya kuma ba mu ikon yawaita ayyukanmu na alkhairi. Inda muka kuskure Allah ya yafe mana. Wasu da dama da muke karatu da su daga shekara ta gabata zuwa bana, Allah ya ɗauki rayuwarsu. Muna roƙon Allah ya musu rahama, ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Wasu daga cikinmu ba su da lafiya, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya. Wasu a cikinmu yanayin aiki ya sa sun bar Abuja zuwa ga wani gari, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya alkhairi a duk inda suke. Yau zaman Ramadan na farko da muka fara, ina mai aiki da wannan dama ganin jarrabawa kala-kala da muke da su a wannan ƙasa, jarrabawa na musamman na kuncin rayuwa da dama daga cikinmu suke ciki. Wasu abinda za su yi buɗe baki a yau din nan ba su da shi, wasu abinda za su yi suhur sake da azumi ba su da shi. Kula ga wannan lokaci ne da ya dace mu yawaita ayyukan alkhairi. Daga cikin ayyuka na alkhairi akwai ciyarwa fi sabilillahi. Daga cikin manyan ayyuka na alkhairi akwai tilawan Qur'ani, karanta Qur'ani da sanin ma'anansa da aiki da karantarwarsa. Daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi akwai yin addu'o'i don Allah ta'ala ya bamu dacewa duniya da lahira. Waɗannan manyan ayyuka guda uku ina nasiha gare ni da kuma ƴan uwana mu ba su muhimmanci a wannan wata na Ramadan. Na farkonsu shine karanta Qur'ani, tilawan Qur'ani, sanin ma'anan Qur'ani da yin aiki da abin da Qur'ani ke karantarwa. Don watan Ramadana watan Qur'ani ne, Qur'ani kuma ya zama kamar an bamu shine don a watan Ramadana mu yi training, ya zama mun yi koyi da yana yi bari na bari. Idan muka duba hadisi da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, ya nuna mana wasu ayyuka na nagarta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan. Yana cewa kana rasulullahi ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rih al-mursala. Wannan hadisi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, iya wurin Imam Muslim, hadisi na 2308. Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi a babin azumi ya kawo shi hadisi na 6. Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yafi kowa yin kyauta, yafi kowa ciyarwa fi sabilillah. Sai yace yakan kai kololuwan ciyarwansa ne a watan Ramadan a lokacin da Jibril ke zuwa wurinsa suna mudarasa na Qur'ani, wato kaman suna musaffa na Qur'ani. Sai yace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan, sai wani irin tashbihi da cewa kyautarsa da ciyarwa fi sabilillahi tafi iskar da ake aikanta, wato tafi oxygen da kake sheka kyautarsa, wato arahanta da yalwanta tafi iskar da kake sheka. Kaga mai wanda yake bayyana mana, wato yayi tashbihi ne bayyana mana cewa lalle yana kai kululuwa wajen ciyarwa fi sabilillahi. Kula ga wannan iya da matukar muhimmanci a watan Ramadan, mu dage wajen ciyarwa. Ramadan din bana ya zo da kunci da talauci matuka da gaske, waɗanda a shekarun baya abinda za su ci sun fi karfinsu, a bana ya fi karfinsu. Waɗanda a bara suke iya taimakawa wasu, to a bana su ma fa sai an taimake su ne, kuma wallahi da yawa ne a cikin al'umma haka ake. Kula ga wannan, mu gane cewa abinda muka ciyar shi ne namu, abinda muka rike ba namu ba ne. Bayan Allah na ƙwarya irin wannan lokacin sukan iya cin bashin abun da bai fi ƙarfinsu ba don su ciyar da mabukata fi sabilillahi. Wajibi ne mu yi iya ƙoƙari ya zama abun da muke yi ya ƙaru. Idan kana ciyar da mutum 10 gabanin Ramadan, a Ramadan ka kai ya kai 30. Idan taimakonka aka yi aka baka shinkafa, to ka ɗauki kashi ɗaya cikin uku ka ba makwabcinka mabukata. Idan naira 10,000 aka baka, to ka ɗauki 7,000 ka ba wani akalla naira 3,000 shi ba je ɗauki da iyalansa. Wato mu koyi in an bamu mu ma mu raba mu ba wasu. Ba wai a bamu mu raba mu ma mu handa mai namu da wanda ba namu ba, a'a, in ma an bamu mu bayar namun da aka bamu ma mu rage mu ba wasu. Da haka ake samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala cikin ciyar da abin da muke so. Al-Hafiz Ibn Rajab alayhi rahmatullah ya kawo magana ta Imam Shafi'i rahmatullahi alai a cikin littafinsa na Lata'iful Ma'arif, Shafi na 169. Yana cewa Imam Shafi'i rahmatullahi alai yana cewa uhibbu lirrijal al-infaq fi sabilillah, az-ziyada min al-infaq fi sabilillah fi shahr Ramadan iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibn Rajab Allah ya masa rahama yace Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa ina so na ga maza, ina so na ga masu wadata a watan Ramadan suna ƙari wajen ciyarwa da kyauta da sadaka fiye da kowane lokaci. Don me? Don koyi da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi babu lokacin da yake ciyarwa kaman a wata na Ramadan. So da haka akwai buƙatar duk abun da muke na alkhairi a watan Ramadan mu yawaita shi. Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayh, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri rahmatullahi alayh, idan watan Ramadan ya zo sai ajiye dukkan ayyukan alkhairi sai fiskanci guda biyu. Na farko shine yace idan watan Ramadan ya zo, idza jaa Ramadan yaqulu innama huwa li tilawati alquran wa it'am at'am. In Ramadan ya zo sai bar sauran ayyuka, sai yace bari mu shagaltu da yawan karanta Qur'ani, tilawan Qur'ani, ƙara sanin ma'anan Qur'ani da kuma yinayi bari na barin Qur'ani. Na biyu kuma yace da ciyarwa, ciyar da abinci, da kansa yake fita yake raba abinci gidan mabukata don ya taimaka musu ko su yi sahur ko su yi buɗe baki gwargwadon damar da Allah ya bashi. Wannan yake ƙara bayyana mana muhimmanci na ciyarwa fi sabilillah. Kuma wajen ciyarwan nan ba fa sai kana da shi da yawa ba, ai ga wasiyar Qur'ani, wa yas'alunaka madha yunfiqun qulil afu. Tarkashin tafsirin ayar Muhammadul Amin Shankiti rahmatullahi alaihi a cikin Abwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an, aya ta Baqara aya ta 219, suna tambayanka akan mai za su ciyar sai yace qulil afwa ma'anan al afu shine ziyada ala hajatika gurgurdan abun da ya karu na bukatarka duk karin da ke kan bukatarka ta yau idan ka bayar da shi kai daidai a gidanka shinkafa kwano ɗaya ake ci sai kake da kwano ɗaya da rabi makwabcinka bai da shi sai ka dauki kwano ɗaya na yau sai ka bashi rabin to kai aiki da wasiyyan qur'ani shine al'afu abun da ya karu akan bukatarka to sai ka bada shi shi yasa wajen ciyarwa bai takaita ga wai sai masu wadata ko arziki ba kowa a cikin mu zai iya yi gurgurdan damar da Allah ya bashi in an baka buhu daya dauki wani bangare ka taimaka wani kwanan shiga da yaka baka auna koda gwangwami daya ka mika wa makwabtanka su yi aiki da shi sai wa doya uku aka baka dauki biyu ka ba wani guda daya da wannan ake ci gaba da wannan ne imani yake wanzuwa a zukatanmu kuma ƴan uwantaka yake karuwa wannan iya da matukar muhimmanci mu kiyaye shi na uku daga cikin muhimman al'amura da nake mana wasiya a wannan wata mai albarka shine yin addu'a yin addu'a na farko wa kawunanmu wa iyayenmu wa zuriyarmu wa malamanmu wa kafarmu wa garuruwanmu dukkanin addu'a da kake so kai babu lokacin da Allah yake karban addu'a irin a watan Ramadan ga hadisi dake bayani na cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa min an-nar fi shahr ramadan wa inna li kulli muslim da'wa yad'u biha fa yustajabu la wannan hadisi ne na Imam Ahmad rahmatullahi alayhi hadisi na 7450 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa Allah yana da list sunaye da yake compiling a dukkan wuni da dukkan dare na jama'ar da ake enter su daga wuta zuwa ga aljanna duk wuni akwai list da ake kaman admission ne na aljanna za a ta cire su in batches first batch second batch third batch fourth batch bi ma'ana a duk 24 hours akwai batch guda biyu in mun yi azumi 29 akwai batch 58 in mun yi 30 akwai guda 60 kuma adadin sunayen Allah ne kadai ya sani haka ake yanta mutane sai yace dukkan mai imani iya da tabbacin akwai addu'a da idan ya roki Allah Allah baya mai da ita a watan Ramadana idan muna da imani ba mu addu'a Allah ya da ita duk addu'ar da muka roki Allah Allah yana amsa mana ita Allah baya mai da addu'ar mu mu yi yaki samu yakini a zukatanmu cewa Allah ba zai mai da addu'ar mu mu roki Allah mu ga abin mamaki kai wa kanka addu'a na alkhairin da kake nema kai wa iyalanka addu'a kai wa iyayenka addu'a kai wa malamanka addu'a kai wa kauyenka addu'a kai wa garinka addu'a kai wa kasarka addu'a kai wa aminanka da abokananka addu'a ka tuna wadanda suka rasu abokane ne ƴan uwa ne aminai ne iyayen gidanka ne kannanka ne ka musu addu'a duk addu'ar da akai a lokacin Allah bai mai da ita jama'a mun ji karfin maganar nan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la wannan hadisin iya musnad na Imam Ahmad hadisi na 7450 dukkan mai imani idan yayi addu'a Allah yana amsa masa kasar mu akwai jarrabawa da yawa bayan na kunci muna da ƴaƴanmu da har a yanzu ba a sake su ba wanda aka yi kidnapping din su a Federal University na Gusau da Dutsen ma wasu dawo wasu ba su dawo ba a daidai yadda za a fara Ramadana wasu ƴaƴan namu da ƴan uwa an dauke su a Sokoto wasu an dauke su a Kaduna wasu an dauke su a ina na'am a Borno a cikin Borno state da makamantan wurare ƴan uwantaka shine mutuna da su a cikin addu'o'inmu na alkhairi babu bala'in da ya kai a kana gidan ma da kyar kake ci kake sha bare a ce a wannan halin azumi wani yana hannu bai ma san wani hali yake ciki ba babu jarrabawan da ya kai wannan kuma wannan jarrabawan fa Allah zai iya jarraba kowa da ita yanzu kai da ba a taba dauke ka ba ko ni ko gwani Abdullahi Abbazariya ba fa wai dalilin wayan mutum bane a kariya ce ta Allah kuma Allah bai ga dama ya jarrabe ka da wannan ba in ya ga dama ya jarrabe ka Allah ta'ala sai ya jarrabe ka so mutuna da su a cikin addu'o'in mu na alkhairi dukkan inda ake fama da karancin aminci da insecurity mu yi addu'a wa Nigeria mu yi addu'a wa garuruwan mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara aminci waɗanda suke tada hankali Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya maida fitina da bala'i ya kare a kansu dukkan wani mai nufin kasarmu da sharri ko garuruwanmu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ya tarwatsa shi dukkan mai nufin al'ummarmu da sharri Allah ya shirye
shi assalamu alaikum wa rahmatullahi malami tambaya farko yana assalamu alaikum wa rahmatullahi ya malami ta farko Allah ya kai iyayenka da al'umma tun a daren yana cikin yunwa, tun a wannan daren yana cikin yunwa zai iya yin haƙuri da azumi?
Kaga wannan ya dace da maganar da muke yanzu kenan. Addu'a da kai Allah ya amsa. So na da kake don Allah, ina roƙon Allah da ka sauna don shi, shi ma Allah ya soka. Magana akan wanda bai samu abin da zai sahur ba kuma yana jin yunwa tun a dare, shin zai dauki azumi ko ba zai dauka ba? Magana mafi inganci na malamai zai dauki azumi. Idan muka duba al-majmu' na Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh a volume na 6 number na 258 yace tashi da azumi a kansa wajibi ne, ya tashi da shi saboda umumin umurdan Allah ta'ala da ya fada, yace a ayoyi guda 2 a Qur'ani, na farko da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna, Baqara aya ta 183, da kuma bangaren aya ta gaba da ita 2, faman shahida minkumush shahara falyasum, aya ta 185, yace waɗannan istidlali guda 2 suna wajabta tashi da azumi ga duk wanda yake cikin halin lafiya ba matafiyi ba. Sai yace idan kuma ya tashi da azumin sai ya zama gari ya waye ko zuwa rana, sai ciwo ya tsananta gare shi dan yunwa, ya zama yunwa da za ta kai shi zuwa ga irin halaka, sai yace anan kuma ci gaba da azumin ba daidai bane, sai ya hakura da yin wannan azumi din. Sai dogara da kuma nan ma ayoyi guda 2 da ya kafa hujja da su. Aya ta farko da Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, Allah yace kada ku kashe kawunan ku, cikin suratul nisa ko karshen aya ta 29, kada ku kashe kawunan ku, lalle Allah mai rahama ne gare ku. Da maganar da Allah yake cewa wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahallukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, muhallu shahid cewa Allah ya kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka. Wannan zai zama Baqara kenan aya ta 195, sai Allah ya ce kar ku jefa hannunku cikin halaka, bi ma'ana in azumi zai halakar da mutum kuma yake karya azumin to ya jefa hannunsa cikin halaka kenan. Ala ayi halin tashi da azumin ko kada jin yunwa, matukar yunwa ba ta kai matakin halakarwa ba, wajibi ne. Amma azumin da sharadi, in kaji za ka iya kai shi lafiya sai a kai shi, idan ba zai je lafiya ba kuma ka bari har ka shiga halaka zai halatta ba a musulunci, sai ka haƙura ka ajiye azumin sai ka karya shi insha Allahu ta'ala, wannan daidai ne. Amma muhallin shahid tashi da azumin wajibi ne, idan dai kuma ya zama yunwa ba ta kai ta hana a tashi da shi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Shin za ta iya ajiyewa? Idan za ta iya ajiyewa, shin ramawa ne ko kuma kafara za ta yi a sharuwa lafiya? Ga masu bukatun tambayoyi za su iya turowa a wannan number 081-5920-2126, insha Allah wasu suka yi turo ta WhatsApp za a tattalin jama'a a samu su.
Wanda bai da abin da zai ci, Allah ta'ala ya ciyar da shi da halal. Allah ta'ala ya ciyar da mu da halal. Allah ta'ala ya ciyar da mu da halal. Duk wanda rayuwa ta kuntata, Allah ta'ala ya sauwaka masa, ya yalwata masa. Wannan shigen fatawa din Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alayhi ya amsa wata a cikin fatawoyinsa na Nurun ala Darb a volume na 16 number na 164, yana cewa ga duk wanda ya tashi da azumi sai zama azumin ya kai shi matukar da yana cutar da shi, ya halatta ya karya azumin kamar yadda muka yi bayani a tambayar baya wanda take cikin al-majmu' ko a cikin al-majmu'. So wannan ma yace ya halatta ya aje azumin, amma wajen aje azumin Sheikh bin Baz da mulki ta zai kiyaye kaidodi kamar haka. Na farko, ba zai ci abinci ya koshi ba, zai ci abinci ne iya wanda zai karya lagon yunwa da maybe idan koshinsa iya bukatar loma 21 to sai ci kamar loma 5-7, in ruwa yana bukatar lita guda sai ya sha kwatan lita ko kuma rabin lita. na ɗaya kenan ba wai cin abinci azumi a koshi ba a sai dai a ci kawai dan me dan akai dauki wajen yakan yin wanda zai dami shi zata halakar da shi saboda alfarmin wata ramadani yake kada a ce za a ci a koshi an ajiye azumin ba dan a koshi bane dan me dan a karye yin wanda zata halakar da shi ne na biyu kuma yake saudai ya wadatar da shi daga nan ba zai ƙara cin abinci ba har lokacin bude baki sannan na uku yace babu kafara a kansa dan ba ya karya dan ganganci bane ya karya ne dan kubutar da rayuwarsa daga halaka kubutar da rai daga halaka yafi muhimmanci akan azumin gare shi yace ba ma azumin sa ba in wani mutum ne yake cikin halaka sai ya zama ruwa ya cinye shi inji Sheikh bin Baz rahimahullah sai ya zama sai ka shiga ruwan ka kubuto da shi kuma in ka shiga azumin ka zai kare ko kuma sai ka kare azumin ka iya yin iyo a ruwa sai yace ya halaka ka kare azumin nan ka kubutar da rai saboda kubutar da rai din a wurin Allah darajar sa da ladan yafi azumin da kake yi wannan faran ba fa sai na musulmi ba hatta ran wanda ba musulmi ba ya halatta ka kare azumi dan ka kubutar da shi ai fi kulli kadibin radibin sadaqa ne fi kulli kadibin radibin sadaqa Allah bai takaita akan sai ran musulmi ba duk rai da ka kubutar ladan sa a wurin Allah yafi ladan azumi inji Sheikh bin Bas rahimahullah don haka yace sai ka zaka iya aje azumin ka sai ka karya shi gwargwadon dan ka iya yin iyo ko kuma in ruwan ka shiga ya zama dole ka karya dan aikin da kake sai ka karya amma in ka dawo babu kafara da kai da wanda yunwa ta sa ka je yace guda ɗaya za a rama ba kafara za a yi ba so da haka babu kafara akan waɗannan mutane dan ba sun ajiye dan ganganci ko dan saba wa Allah bane sun ajiye ne dan wani abun da yafi wannan muhimmanci na kubutar da ransu daga halaka ko kubutar da wani rai daga halaka والله تعالى أعلم آية نوذا متاشبنا سورة آل عمران آية أكنت نو مكضيا منطيا دليل نوى منطيا أكن آية دليل ترى ذا متاش أكن آية دليل قوم إن شاء الله تعالى سؤال ما بسم الله سيأتاش أكن آية دليل قوم الله يسام وين يلافيا
نعم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله تعالى يتي كنتم خير أمة كن كفن شي ما في الخير الأمة كن كفن شي ما في فللا درجا الأمة ما دليلي ukhrijat linnasi wanda aka fitar da ku dan mutane su gan ku su yi koyi da ku ba wanda aka fitar da ku daga mutane ba aka fitar da ku dan mutane ta'muruna bil ma'rufi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuna umurni da abi Allah wa tanhauna 'anil munkari, kuna hana sabon Allah, wa tu'minuna billah, sannan kuna imani da Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lakum, da ma abota littafi sun yi imani da annabi Muhammad yadda suka yi da sauran annabawan da suka rigaye shi, da wannan tabbas ya zama alheri gare su. Minhumul mu'minuna, daga cikin su akwai masu imani, amma mafiya yawan su sun yi fasikanci ga Allah subhanahu wata'ala. Kuntum khayra ummatin, dalilin saukan wannan aya kamar yadda Imam al-Baghawi rahmatullahi alai ya kawo cikin ma'alimut tanzil nasa karkashin sharhan aya ta 110 Ali Imran, yace dalilin saukarta shine akwai Yahudawa guda biyu da suke wa sahabbai guda hudu batanci cewa dinuna khairun min dinikum wa millatuna khairun min millatikum, suna cewa addinin su na Yahudi yafi na sahabbai, tafarkin da suke bi yafi na sahabbai. Waɗannan sahabbai guda hudu da ake wa batanci da gori, akwai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, akwai Salim maula Abi Hudayfa, akwai Ubay ibn Ka'b, akwai Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum. Su hudu ne Yahudawa biyu ke musu batanci da cewa ai addinin mu yafi naku, tafarkin mu yafi naku. Sai Allah ya saukar da kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sai Allah ya saukar da wannan aya yana bawa Yahudawa biyu amsa cewa a'a, addinin su Ibn Mas'ud, su Mu'adh ibn Jabal, su Ubay ibn Ka'b, su Salim maula Abi Hudayfa afdal min dinikum wa millatuhum afdal min millatikum. Sai Allah ta'ala ya bada amsa wa Yahudu niyabatan daga waɗannan sahabbai guda hudu. Babban malamin Ibn Uthaymeen Sheikh Abdullah ibn Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayh yana faɗa cikin tafsirul karimin rahman nasa karkashin ayar yake cewa yamdahu Allahu ta'ala hadhihi al-umma, Allah ta'ala yana yaba wannan al'umma tamu da wasu manyan al'amura guda hudu da suke aikatawa. Na farko kira zuwa ga Allah, na biyu umurni da abi Allah, na uku hana sabon Allah, na hudu imani da Allah. Waɗannan al'amura guda hudu yake mai da al'ummar mu ta zama aftana da afdaliya, tafi kowace al'umma falala. Yace idan muka bar su guda hudun kuma sai mu zama mafi kaskancin al'umma. In muka yi riko da su shine mun zama khairu umma, in muka yi sabanin su mafhumul mukhalafa, kuma sai zama wannan alherin da muke da shi an rasa shi. Kuma Allah da yace kuntum khayra umma din, ai daman umurni yayi sai muka bi umurnin. Aran ma ina Allah ya umurni, zaka yi ba misali a Qur'ani,
wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa yamuruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Wannan ma zai zama cikin Ali Imran ne aiko aya ta 104 bayan ne ma nan kadan ai Ali Imran aya ta 104 kaga Allah yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, cewa wal takun asamu a cikinku wata al'umma dake kira zuwa ga alheri, take hana sabon Allah, al'ummar dake imani da Allah yace masu wannan sifa sune masu rabautuwa. Duk jama'ar da ke cewa a bi Allah, a hana sabon Allah, a yi mai kyau, a hana mai muni, wallahi lazim duk cikin al'umma babu masu sana'ar da ya kai wannan. Shi yasa a ka'ida za ku ga duk halin da muke ciki na kunci na yanayin kaza da kaza bai hana mu zo mu karantar da addini. Don me? Don a duk sana'o'in duniya wannan din yafi kowanne daraja. Duk sana'o'in duniya. Yanzu abun mamaki, jiyan nan ina Saudi Arabia, shekaran jiya watar ina Bahrain, jiyan na bar Saudi kuma a jiya ina Egypt, amma yau ina Abuja. Me dalili? Saboda bana so a fara karatun bana na, kawai ina tana in na zauna a can bukatar kaina ne, don in ni ne nawa in zauna a haramin Makka na yi Ramadan wallahi ya fi min komai. amma a ka'ida shine ka fifita bukatun mutane akan naka kawai na shiga makka shiga nai da kawai da ihrami nai umra ina yi ko hotel ban shiga ba da ihramin na juyo ko huta da minti dai ba dan me don wai yau ranar ta mun yau ina Abuja a fara darasa misali da ke ba ku so ala ayi halin wannan me ke bayyana ba aikin karantar da addini babu abin da ke da daraja a wurin Allah da ya kai shi shi yasa ko muna karantarwa a jami'a ba ma barin karantar da addini muna aiki a office ba ma barin karantarwa muna kasuwanci ba ma bari kuma shi karantar da addinin a ka'ida in zaka yi ai ba muna yin sa ne dan mu ci abinci ba ba ma full time da'awa ban taba yi ba duk rayuwata full time da'awa shine ka zauna baka aikin komai a duniya sai wa'azi da karantarwa a'a muna fita ne mu nemi tuwo kamar yadda kowa yake fita ya nema ko a kasuwanci ko a noma ko mu yi aiki a biya mu a wata ko abin da ya kama da haka shi yasa wannan shine part time da'awa shine kana ba wa addinin gudumawa amma ba ka dogara da wani shine meal ticket ɗinka na cin abinci ba shi yasa iya da kyau dukkan ƴan uwan masu karantarwa mutum ya kware ne wata sana'a ba sai ya yi da kansa ba zaka iya bude shago ko ka bude gona ta noma wanda zaka iya ba wasu amintattu su rika taimaka maka da kula da kana zuwa daga lokaci zuwa lokaci in kuma muna da malamin da bai da sana'ar to ai kar mu zarge shi mu laifin mu ne yana mana limancin khamsalawa yana mana sallan juma'a yana karantar da mu bai da sana'a to ai sai mu zarge kanmu mu wani kokari muka yi mu sama masa sana'a ko jari yayi kasuwanci ai mu ne zamu bai da shi mutum muna da liman sai mu gina masa gida mu hada kudi mu bashi jari nawa zai ishe ka a kasuwa naira miliyan 3 sai mu hada miliyan 3 sai mu bashi ya fara kasuwanci haka ake yi masu karantar da mu addini in ba su da daman wani abu mu mu taimaka musu su yi ne mu mu taimaka musu su yi ne su zo masu cin gashin kansu masu me dogaro da kansu saboda abun da suke mana na karantar da addini kudi ba zai saye shi ba karantar da addini kudi bai isa yi ba kuma duk inda addini ke da gata haka ake wa masu addini gata duk inda addini yake da gata haka ake wa me masu addini haka ake musu gata so wajibi ne mu yi kokari mu yi gata zuwa ga masu karantar da mu addini musamman waɗanda suke da karamin hali yanzu haka akwai wanda zai tafsiri a yau dinnan gidan sa bai da abincin da zai ci idan za a samu nutsu a wurin tafsirin in baki yake ji ta ina bakin zai jawo ta ina bakin zai jawo ai ba zai jawo ba kuma mu koyi dabi'ar taimakon mai bukata ba sai ya mana complain ba iya cikin matsalar mu shine ba mu kula da psychology na mutane mu taimaka wa bai bukatan taimako ba tare da shi yayi kuka ba in kana tare da mutane ka koya musu kana'a wani daga ka kula da shi ka gane gidansa iya da bukata ka taimake shi wani kai ka san sana'ar sa ka san albashin sa ka san shagon sa ka san gonar sa kai ka san ya bukatan taimako in kana da halin taimaka ba sai ya ma complain ba taimaka masa gwargwaran abin da Allah ta'ala ya baka wannan iya da matukar muhimmanci don haka a dukkan ayyuka kuntum khaira umma kuma shi wa'azi ba wai sana'a ce kadai da kake ko karantar da addini ko da awa ko kira zuwa ga Allah in ka rike baka da wani aiki ba a'a a rika hada su da wasu sana'o'i mu same ka ga ka da haddan Qur'ani gwani ne a Qur'ani na biyu tafsirin Qur'ani in muka ji kana magana sai mu dauka to kuma shi Ibnu Kathir ya yake ne Allah ya masa rahama na uku mu ga akwai gonar ka kana zuwa kai noma na hudu a kasuwa ga shagon ka ana kaza da kaza sannan in akwai dama ma ai wurin sana'a ba hauke yace sana'a goma maganin me baccin rana ba wai don kana wa'azi sai ka takaita akan karantar ba a'a idan kana sana'a ko kana aiki ko kana da babban matsayi kake wa'azi yana kara addinin daraja ne saboda akwai yan boko da yan duniya wai su sun dauka wai mai karantar da addini wai duniya ce ta kishi kai dan Allah yanzu ka kalli koshin arama duniya ta kishi ka duba shi dai al'arama yanzu ba wai aya ba ko a lungu ka ga mu za ka zo ka ne shi ai kaga ba lange lange yake iri na ba to ni ma da nake lange lange in ka kalle ni nayi kama da wai duniya ta kishi ne kaga alaman haka kai ka san duniyar ba ta kimu ba so da haka ita harkar Allah ta masu neman nasara duniya da lafiya ne ta masu neman daraja ne ba wai sai duniya ta kimu da rayuwar da ai wanda nayi suka na Allah ne na annabi ne wannan a'a ai na kwarai wanda suka murji duniya suka murji lafiya su ne na Allah da annabi mafhum tayyib da haka kuntum khayra ummati ku ne mafi alkhairin al'umma Ibn Kathir alayhi rahmatullah karkashin wannan aya yana cewa malamai sun kara wa juna ilimi shin wannan ayar ta takaita ne ga sahabbai ko halayen baya a karkashin aya ta 110 Ali Imran yace magana mafi inganci ayan nan ta hada sahabbai da duk wanda ya cika sharuɗan da Allah ya faɗa a cikin ta. So zaka idan yau ni da kai muka bi sharuɗa din yadda su Ibn Mas'ud su Mu'adh ibn Jabal su Ubay ibn Ka'b su Sa'd ibn Abi Qudayfa Allah ya kara muku yadda suka shiga ciki, ni da kai idan muka shiga cikin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah muka hada wannan sharuɗa to mun shiga khayra ummatin mun zama kuntum khayra umma, amma in aka rasa sharuɗa din to ba a zama khayra umma din da Allah ya faɗa ba. Don haka kuntum khayra ummatin kun kasance mafi alherin al'umma, mafi darajar al'umma, mafi ɗaukakan al'umma, mafi falalan al'umma. Me ma'anar umma? In an ce umma a nan shine jama'a, don umma a ƙur'ani yakan zo da ma'anoni kaman guda shida. In an taƙaita manyan ma'anoni yakan zo da ma'anoni guda huɗu, manyan ma'anoni yakan zo da jama'a kamar yadda yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi Ali Imran aya ta 104. Al'umma yana iya zuwa da ma'anan zamani, ana nufin zamani sai a ce umma a ramma ba mu misali daya Qur'ani.
Wa qala alladhina ja'a
وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسل سورة يوسف آية 45. الله تعالى يقول وقال الذين جاء منهما لذلك تشمت أن يقول أجولي سيرا وذكر بعد أمة سيتنا باية اللغة تيميز أو أي بعد زمنين أي وتذكر بعد زمنين أي بعد جماعة بني أنس ai ba'da zamani. So al'umma yakan zo da ma'anan zamani sai ya tuna bayan zamani sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun, zan ba ku fassaran mafarkin, zan ba ku ta'wilin sa amma ku aike ni ku gani. Muhammad shahid anan wadda kara ba'da ummatin, al'umma a qur'ani yakan zo ba a matsayin jama'a ba, yakan zo a matsayin mutum daya wanda ake cewa kai kadai gayya, wato mutum daya da ya tsaya tsaye wadda ka ana yi kira sada al'umma a rama ba mu misali akwai.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikeen
shakiran
li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin.
Wannan cikin kissar Ibrahim kuma suratu Ibrahim aya ta 120 da 121. Muhammad shahid inna Ibrahim kana suratul Nahl aya ta 120 da 121. Muhammad shahid inna Ibrahim kana ummatan, lalle annabi Ibrahim ya kasance al'umma ne, kaga kana imaman yake nufi, kana qudwatan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li al-ummi. Me yasa ya zama jagora saboda mai godiya ne ga ni'imomin Allah? Allah ya zabe shi kuma ya dora shi akan hanya madaidaiciya, suratul Nahl aya ta 120 da 121. Kaga anan ummatan ya zama me? Ya zama imaman aw qudwatan. So umma na zuwa da liman ko jagora, umma na zuwa da ma'anan al-milla, hanya da ake bi, hanyar nan ko ta zama ta kwarai ko ta zama ta banza, kawai milla da kasar ake bi na iya zuwa da manar al'umma, ba mu misali da Qur'ani.
Bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna
Muhammad shahid inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun, zai zama Zukhruf 22 wa inna 'ala atharihim muhtadun, zai zama 23 ita kuma. Kaga a jere suke inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun, sai kuma wa inna ala atharihim muqtaduna duka umma din ma'anarsa shine milla bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin sai suka ce mun samu iyayenmu ne ala ummatin ay ala millatin mun same su ne akan wata hanyar rayuwa sai muka zama muna koyi da su da shari'a su muke koyon shari'a muqtadun kuma da su muke koyi muna iktida'i da su ne kaga umma anan ma'anarsa shine me shine millatun wata tafarkin rayuwa ta kware ko ta banza shine kaman imitation ko da blind imitation so muhallu shahid anan umma na zuwa da ma'ana da dama don haka da aka ce kuntum khayra ummatin anan wanne yake nufi iya nufin na jama'a ne yana iya daukan na mutum daya in a dukkan kasa ko gari mutum ɗaya ne ke umuri da wani ya zo me khayra ummatin shikari saboda me saboda Ibrahim kana ummatan qalitan lillahi hanifan kamar da yake da hadiya ta 120 kaga ya zama me umma sannan duka da alaka da juna sannan baya ga haka yana daukan ma'anar zamani saboda dukkan wata al'umma akwai zamaninta kaga akwai alaka tsakanin jama'a da zamanin sannan kuma kowace al'umma akwai hanyar da take bi na kware ko na banza idan kana yad'una ila alkhair wa yamuru bil munkar kaga kana bin hanyar annabi da sahabbai ne kaga nan ma milla ce ta annabi da me da sahabbansa don haka dukkan ma'anoni na iya shigowa cikin wannan ma'ana na umma din amma dai muhimmin fassara a nan kuntum khayra ummatin ay kuntum khayra jama'atin ku ne jama'a mafi alheri dan me saboda ta'muruna bil ma'rufi kuna umurni da bi Allah wa tanhauna 'anil munkari kuna hana sabon Allah al'amura uku ne kuntum khayra ummatin kun zo mafi alheri al'umma li ma'ana lidda'wa na farko kenan na biyu ta'muruna bil ma'rufi kuna umurni bi Allah shine me na biyu wa tanhauna 'anil munkari na uku wato minna billahi shine na hudu akwai bambanci tsakanin da'awa da al'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar suna da bambanci Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen al-Wahidi al-Tamimi rahmatullahi alayh yace da'awa ta fi sauki akan al'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar shi da'awa kawai shine ga cewa mutane ku bi Allah a dunkule amma inda ka shiga tafsili ko ka ce musu sallah akwai lada a cikin ta alheri kaza azumi akwai falala kaza a cikin sa zakka akwai falala kaza a cikin sa to wannan da'awa ne ad'awa ila Allah amma al'amr bil ma'ruf wa shine ka ce dole a yi sallah dole a kadaita Allah wajibi ne a yi zakka wajibi ne a yi tawakkali ga Allah wannan kuna hana sabon Allah kuma ka ce shirka ga Allah haramun ne yin kaza haramun ne dole a daina sai yace tafsirin shine al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ijmal kuma shine ad'awa ila Allah sai yace ita da'awar tana da sauki amma inda yake wahala shine al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar akan al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sahabbai da dama ya zama sanadin rayuwarsu annabawa da dama na Allah akan wannan suka rasa rayuwarsu don haka matakai uku ne anan ba mu zo kan na farko ba na farko addu'a ila Allah na biyu al'amr bil ma'ruf na uku wa nahy 'anil munkar na hudu wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah imani din ya zama i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amal bil jawarih a zuciya ku kullu imanin ku da Allah bakin ku ya faɗi imani da Allah gaban ku su aikata imani da Allah laysa al iman bil tahalli walakin al iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal wala yakmalu qawl al iman illa bi madha illa bil amal wala qawl wala amal illa bin niyya wala qawl wala amal wala niyya illa bi muwafaqati as sunnah so zaka ababe hudu ne na farko kira zuwa ga Allah na biyu umurni da bin Allah na uku hana sabon Allah na hudu imani da Allah tare da imani da Allah shi yake muhimmanci don in babu shi sauran ba su yi wa amma duk da haka saboda usulun Qur'ani da kace wa tu'minuna billahi sai kawo imani da Allah din daga karshe karkashin wannan karkashin aya ta 104 a Ali Imran ba wannan aya ba Ibn Qusaym rahimahullah ya ce da wasu darussa masu muhimmanci wanda ya dace duk mai umurni da bi Allah da hana sabon Allah yayi koyi da su darasa suna da muhimmanci zuwa ga malamai zuwa ga almajirai musamman zuwa ga matasanmu da Allah ya mana baiwa da su masu karantar da addini suna da muhimmanci saboda matasa suna buƙatar taujihat wato guidance a rika nusar da su hanya aiki da suke mai muhimmanci ne amma in za a yi al'amuri bil ma'ruf wa nahyi munkari ya ce akwai manyan shuruɗa guda huɗu da dole sai an kiyaye ba wai kawai in ga faɗa ai gaskiya na faɗa ya wadatar ba ce a faɗan gaskiya akwai hanya da ake bi akwai gaskiya da za ka faɗa gaskiya ce amma sai da ka matsalar da ya fi faɗan can kuma illa abin da ka faɗan gaskiya ne amma illa da ta wanzar kuma ya fi me ya fi amfanin faɗan nata shi yasa ya ce sai a kiyaye sharuɗa guda huɗu da kuma manya-manyan ladurba kamar guda biyu sharuɗa guda huɗu da ya faɗa na farko ya ce duk wanda zai yi umarni a bi Allah ya hana sabon Allah ya zama shi yana da al'ilm bishar wal ilmu bil hal ya san shari'a iya da enough ilimi wadataccen ilimi a Qur'ani da sunna da usulul fiqh da alqawaid alfiqhiyya da kuma tafsirin Qur'ani da kuma sanin maganganun malaman fiqh da magabata ya zama yana da ilimi da shari'a sosai ya san Qur'ani gaba da baya ya san hadisai yarwatattu akan matsala da ya san maganganun magabata kuma yana da ilimi na alqawaid alfiqhiyya da usulul tafsir da usulul fiqh ta inda zai fito da abun a ciki a gaba na biyu kuma ya zama al-ilmu bil hal abinda zai fatawa ya san halin zai ya san qur'ani da hadisi da bangar magabata amma bai san likitanci ba idan zai fatawa a likitanci bai nemi ilimin ba kuma sai a yi barna shi yasa malaman musulunci za a yi fatawa in ya shafi likitanci kamar lajnatu da'ima ko majma'ul fiqh al-islami da suke jidda in za a yi magana akan ilimin zamani sai an nemo gogaggu akan ilimin zamanin sun zo sun yi bayani kamar wata hudu da ya wuce ina jidda ina gana da shi sakatare general na majma'ul fiqh al-islami amini na ne professor mustafa kutub salo musamman kiran da ya mun shine yana son za su yi fatawoyi na duniya akan abun da ya shafi artificial intelligence da blockchain technology da cyber security da makamantansu so an yi rafamennin suna na ana so na zo na fara bayaninsu a kimiyyance gabanin malaman duniya a zo a zauna a gane musulunci ya ce a kai ba zai yi a yi maganar ilimin ba sai an samu wanda suka san ilimin sun yi bayani to wannan yana da shi muhimmi sanin ayoyi da hadisai kadai bai isa yasa ban san likitanci ba na je ina fatawa a gynecology ina fatawa embryology ko in shiga oceanology ina fatawa a ciyarwa a'a bayan na san ayoyi da hadisai da maganganu magabata shi wancan ilimin zamanin sai na samu tacacce ingantacce mai zurfi in ban sani ba sai an nemi wanda ya san abun yayi bayanin abun filla-filla tukunna sai a duba mai musulunci ya ce a kai wannan yana daga cikin matsalolin da muke samu a yanzu wani lokaci mun san ayoyin da hadisa mai yiwa sanin ma bai koshe mu ba amma kuma sai mu kinkimo wata matsala ta ilimin zamani da kwata-kwata ba mu sani ya take ba na taɓa yin wani sallar juma'a ban so in bada misalin ba kamar shekara 15 da suka wuce zan tafi turai lokacin phd na yadda zango a can bayan abuja wasu masallatai sallar juma'a ta rutsa mu sai ji wani limana cewa wai an ce gobe rana za ta kama wata to wallahi wannan ƙarya ne in dai ƙur'ani gaskiya ne wallahi ƙarya ne ba zai faru ba sai ya lankaye imanin gaskiyar ƙur'ani da maganarsa don Allah ya yi ƙur'ani adalci ka ce wai fahimtar ka nan in dai wai ba haka yi faru ƙur'ani ba gaskiya ba ne ina ke haka kuma ya gagara ga bambance astronomy da makamantansu ya gagara bambancewa sai ya ɗauki waɗanda suke dube yana haɗa su da ilimi na zamani da ƙur'ani ya tabbatar da shi to shi yasa ilimi na zamani in za mu yi fatawa bayan mun san shari'a to kar mu yi garajen magana akan ilimi na zamani in ba mu san dalilinsa ba in ba mu da ilimi mai zurfi don ƙur'ani da ya haramta mana magana babu ilimi bai yi kaidi ba babu kokwanto magana babu ilimi a haƙƙin Allah ya fi komai girma har ma za ka yi babu misalin hana magana a kan Allah babu ilimi
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula
na'am wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Allah yace kar ka kuskura ka faɗa abin da baka da ilimi a cikin sa wannan zai zama suratul isra aya ta 36 kenan kada ka faɗa abin da baka da ilimi a cikin sa inna sam'a lalle ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya da kake tunani kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan wannan abin tambaya ne a wurin Allah dukkan su Allah zai tambaya dan haka muhaddisha kar ka yi magana da baka da ilimi da ita qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بجرح ورشم بلا مال وأن تقولوا أنا الله ما لا تعلمون شيء محل الشاهد وأن تقولوا الله يا حرم تمجنا أكن الله باب إلهي ولا سورة ولا سورة الأعراف آية نوى ثلاثين دا أخذ زما آية ثلاثين دا أخذ سيشي وأن تقولوا أنا الله ما لا تعلمون هكا دك عند متن زي دعوة هو أمرني أبي الله وأنا سبب الله akan matsalan ya zama ilimin shari'a ya ishe shi sannan in ya shafi abu na zamani yana da cikakken ilimi ko bayani akan matsalan ilimin zamani kuma wannan yana da muhimmanci a daga cikin shawarar da muke bawa jama'a namu da kungiyoyin mu na addini kokarin koyon tsarin duk wata matsala da ta faru da gaggawa gabanin a fara hawa minbari ana fatawa mu koyi ladabin a kira manyan malamai na musulunci a kira waɗanda abin ya shafa ilimi na zamani su zo su yi bayani a dauki kwana ɗaya in ma ba lokacin haduwa fi zakari yanzu akwai virtual engagement sai a yi virtual meeting awa goma za a yi a yi ta bayani a gama gamsar da mutane sai a fitar da fatawa wannan yana da muhimmanci kuma mu ma masu karanta ba a rika koyi ladabi ba daga matsala ta faru kuma yana gaggawa ranar juma'a kamar bari ya buga ba ne a yi hakuri akwai fatawar da ta fi ƙarfin mutum da ana buƙatar ijma'i da haduwa a kai yana da matuƙar muhimmanci to da haka abu na farko sharadin umurni da bin Allah da hada sabon Allah ibn Ibrahim yake cewa karkashin Ali Imran ayat 104 yace shine musan ilimin shari'a da ilimin zaman dan magana ga Allah babu ilimi a ramun ne mafhum na biyu yake daga cikin sharadin ya zama madha yunkiru da'i abinda mai da'awa yake inkari ba zai jawo fitina da tafi wannan abin da yake inkari girma ba iya cikin sharadin da'awa ya zama abinda kake karantarwa ba zai iya buɗe ƙofar wata ɓarna da ɓarnar ta fi girman abin da kuma kake karantarwa ba saboda mai saboda akwai abin da shari'a za ta hana ka yi ba wai haramu ba ne asaliyinsa sai dai in ka yi shi zai jawo fitinar da tafi wannan ɗin girma a rama za ka yi ba mu koda misali a ƙur'ani
wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghayri ilm kadhalika bayyana li kulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum
wannan zai zama cikin suratul an'am ko aya ta 108 in ka hara da 109 duka suna da munasaba Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm kada ku zagi allolin abin da wasu ke bauta wa koma bayan Allah ba wai don aibata su ba haramun bane a'a in sun tashi rama za su zagi Allahnku idan ka zagi gunkin wani sai ya zagi Allah ka wa aka cuta kai aka cuta saboda shi shirme ka zaga na fa shi kuma sai ya zagi naka to kai aka cuta sai ce kaga a nan wurin an haramta zagin allolin wasu ne dan kada su zagi Allah ku saboda in kuka zagi za su saka zagi naku ku aka cutar a karkashin wannan a aya ta 104 ibnu Uthaymeen rahimahullah yake fara cin Ali Imran da cewa wannan ya sa Sheikhul Islam rahimahullah da yazo yake da'awa sai ga mutanen Tatar a bayan gari suna shan giya sai yake hana su shan giya da yaga suna shan giya sai ya godiya ga Allah sai ya bar su aka ce me yasa kai hana su ka bar su shan giya halal ne yace ba halal bane saboda idan na hana su ai sada'a da suke da shine kashe mutane da fyaɗe wa matan mutane yanzu sai Allah ya mai da su bayan gari suka zama yan giya ba su shigowa gari sai yace to ai a yanzu in na hana su shan giya za su iya dawowa kashe mutane da shaɗe wa matan mutane wannan illar ta fi illar shan giya ɗin ibnu Uthaymeen ya ce ibnu Umar sai ya ce sai ya basu akan shan giya ba wai don halal bane don kada hana su ya dawo da su gari su gaba da yi wa mutane matan mutane shaɗe da kuma kashe rayuka da suke yi yanzu sun koma kan karamin laifi ne sun bar babban laifi so wanda ke bayyana mana a wurin karantarwa kaga dole ka kula idan za ka yi magana shin ma'anar maganar
kar ta bude kofar wata illa da take kuma abin da kake so ka iska cin ba dole zama abin da zaka karanta din yafi muhimmanci akan abin da zai biyo baya na uku daga ciki yace in zaka yi wa'azi ko ka karantar wajibi ne zama ka tabbatar abin da zaka fara iya da amfani shi yasa ba a so a mai da wurin wa'azi wurin labarin da bai da amfani a ba da labarin Mandila labarin Lagos labarin Matakot a'a shi wa'azi idan kana yi gane kai sanya hannu kake a gurbin Allah maganar bakinka ya zama akwai kamala kalmomin bakinka akwai kunya da ladabi in kana karantar da abu na kunya na mu'amalar aure ya zama ka iya zaben kalmomi na kunya da ladabi da kamala akwai kalmomin da ba sa dace a ji su a bakin mai karantar da addini saboda shi ba dan tasha bane dole ya zama kalmomi ne da duk wanda ya ji mu san kai waɗannan mutanen suna da kamala kar mu rike irin wasu kalmomi da ɗan duniya ke faɗa ko a riƙa jin muna ba su a wurin wa'azi duk wannan ba daidai bane ya zama kuma in za ka yi wa'azin ka tabbatar abinda za ka fara iya da amfani a wurin wa'azi duk kalmar da ba ta da amfani ko jumla ko mai barinsa shi yabe don amfanin wa'azi shi ne amfanar har ma za ka yi ba mu misali
fadakkir inna fa'atin dhikra sayadhakkaru man yakhsha
wannan cikin suratul a'la aya ta 9 da kuma aya ta 10 Allah ya ce fadakkir kai wa'azi da sharadi inna fa'ati dhikra inde wa'azin zai amfani zaka yi wa'azi inde zai yi amfani ashe abinda bai da amfani a karantar ba a bukatar mu aikata shi shi sai zama duk lokacin wa'azi awa ɗaya ne awa ɗaya da rabi duk maganganu masu amfani in za mu kawo wani labari zama labarin iya da alaka da fahimtar abun amma ba kawai abu da wuri wajen labari ba kuma in ma za mu yi magana bai da wani amfani na addini ko wasar da shi in dai bai da amfani to a haƙura a bar wannan maganar kwata-kwata kada a yi ta idan ana karantarwa da sharadi shine a yi abun da yake mai amfani na hudu kuma mai karantarwa ya zama abun da yake ce mutane su yana kwatantawa in ya ce a yi ƙiyamul layli yana kwatanta yi in ya ce a azumin lafiya yana kwatanta yi in ya ce a yi gaskiya ya zama shi ma mai gaskiya ne in ya ce musu munafurci haramu ne kada same shi da munafurci in ya ce annabimanci haramun ne kare ko waje bai na annabimanci in kuma ya ce a yi abu mai kyau ne a yi gaskiya shi mai gaskiya ne in ya ce a ciyar fi sabilillah to shi ma mai ciyarwa ne in ya ce a riƙe mata da amana shi ma iya riƙe matansa da amana so ya zama duk saboda Qur'ani ya hana mu riƙa faɗan abin da ba mu aikata na ka sharadi na hudu mu kwatanta aiki da abin da muke karantarwa za ka yi ba mu misali
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بقرة آية 40 دخلون Allah ya ce kuna umurtar mutane da kyakkyawan abu kuna mantar da kawunanku bayan kuna karanta littafin Allah ya ce ba za ku hankalta ba ka'ida ana son mai wa'azi ba wai sai ya fi kowa aiki da umarni da kuma nisantar hani ba ya zama dai so da suka fi kowa kokari a ciki kar ya zama karara abin da yake karanta da opposite din su yake aikata wannan ba daidai ba ne in umarni ne yana kwatanta yi aƙalla 60 cikin 100 in hani ne yana haɗuwa a mafi yawan lokaci wannan iya da muhimmanci shi yasa Abdurrahman ibn al-Jawzi shahararren mai wa'azi ne kamar da ya ka cikin tafsira lokaci ya zo da wani mutum ya zo ya same shi cewa mai gidansa yana asartar da shi a matsayin bawa iya roƙon alfarman mai gidansa ya zo a majalisin ibn al-Jawzi jin wa'azi don Allah a yi magana akan kyautatawa bayi da kuma ƴanta su da ranar da ke ciki don Allah a taimaka a yi gobe ya ce ya ji gobe bai yi ba jibi bai yi ba gata bai yi ba sai fara na hudu sai ya zo yi wa'azi akan yanta bayi yana yi ko sai mai gidan wannan din ya ji sai ya je yanta shi sai ya zo godiya ya godiya ce amma malam na ce kai wa'azin gobe ba kai ba sai bayan wajen kwana hudu ai na ji jiki a kwana hudu sai ya ce ban yi ba ne saboda me saboda ban samu kudin na yanta bayi ba sai a kwana na uku ne na samu kudin yanta bawa sai na sai bawa na yanta a kwana na hudu sai na yi wa'azin yanta bayan shi yasa wa'azin ya yi tasiri duk jinkirin da ya bi ya samu kudin da zai bane ba zai zo karanta da mutane su aikata to shi yasa a ka'ida shine a kwatanta aiki da abin da ake karantar da mutane waɗannan su ne sharuɗa na da'awa guda huɗu na al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Na farko ilimi akan shari'a da kuma halin da ake ciki, in current affairs ne abin da ya shafi zamani mu san wannan. Na biyu kuma ya zama me, ya zama hanawan ba zai kawo ɓarna da tafi wannan girma ba. Na uku abin da za a tuna ta ɗin zai amfanar duk abin da bai da amfani kada a faɗe shi. Na huɗu mai umarni da hanin ya zama yana koyi da abin da ya faɗa, na umarni yana hanuwa daga abin da yake hanawa ɗin. To waɗannan su ne sharuɗa guda huɗu sai na dubba guda biyu, kuma ina ga babu lokaci. Amma muhallu shahid walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, inda ahlul kitabi sun yi imani da Allah da ya fi alkhairi gare su. Kalmar lahubin nan ina ga sai mu tashi a kai, sai mu yi hakuri, ba za mu iya kammala aya ɗin ba. A yi hakuri. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله يجدن يا مولانا مالمنا الله يغفر تامسو الله يغفر تاوزوريه مولا يائمو الله يراي ده مكان ادين ده كراي ومكان ايماني بوكاتمو ده الخير الله يديا منا شر الله تعالى يتنكدي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله تعالى اعلم.